Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azz ce tare da Baba Yakubu Mukiri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wurin yau Lahadi 3 ga watan Disamba na shekarar 2023. Da fatan an wuni lafiya. To bayan an sha labaran duniya, Alheri Grace Abdu za ta shigo da shirin Kallabi, shirin mata tare da mata. Kuma yau shirin zai nazari ne akan sana'ar jarida da kuma kalubalolin da mata masu wannan sana'ar suke fuskanta da wasu batutuwan. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da shirin na Kallabi, sai a gyara zama a ji yadda duniyar tamu ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a. Birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza yana fuskantar lugudan wuta babu kakkautawa daga sojojin Isra'ila. Kana babu wata alamar hanyar ficewa daga birnin mai dubban ɗaruruwan Falasɗinawa wanda aka nemi su koma kudu domin kaucewa munanan hare-haren Isra'ila biyo bayan harin ta'addanci da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Asabar cewa za su ci gaba da hadarin bama-bamai har sai an sako mutum na ƙarshe da aka yi garkuwa da shi kana an kawar da Hamas a ban ƙasa. Ya ce yaki mai tsananin zafi na nan tafe. Harin da aka kai wa Khan Yunis inda jama'an Isra'ila ke zaton mayakan Hamas sun ɓoye ya yi tsanani ainun. Isra'ila na ƙara shan kira daga gwamnatin Joe Biden ta Amurka da ta ɗauki matakan kare mutuwar fararen hulan Falasɗinawa yayin da sabuwar faɗa ta ƙaure a yau Lahadi. An kashe akalla Falasɗinawa 200 tun bayan rushewar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, lamarin da ya kai adadin waɗanda suka mutu a zirin Gaza tun daga harin ta'addancin ranar 7 ga watan Oktoba zuwa 15,000 tare da raunata sama da 40,000 a cewar ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza wadda ta ce kashi 70 ciki mata ne da ƙananan yara. Yayin da duniya ke fama da cuta, a yau Lahadi tattaunawar yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta maida hankali ne akan illolin cuta da ke yaduwa ga lafiyar ɗan adam. Taron kolin sauyin yanayi na COP28 wanda aka kwashe kwanaki biyu, manyan shugabannin kasashen duniya suna gabatar da jawabai tare da kiraye-kiraye haɗin kai. Yanzu taron ya kai ga nuna damuwa akan batutuwan da suka shafi lafiya, kamar mace-mace akalla mutane miliyan 7 a duniya sakamakon gurɓacewar iska a kowace shekara da kuma yaduwar cututtuka kamar kwalara da zazzabin cizon sauro yayin da dumamar yanayi ke yin tsanani. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce lokaci ya yi da ya kamata taron sauyin yanayin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaddamar da ranar kiwon lafiya ta farko a taron na karo 28. Yana mai cewa barazanar da ke tattare da matsalar sauyin yanayi na nan take. Duk da cewa matsalar sauyin yanayi matsala ce ta kiwon lafiya, amma lokaci ya yi da za a ce taron na 27 ya zo kuma ya wuce ba tare da kwararren tattaunawa kan lafiya ba, in ji shi. Ya ce babu shakka kiwon lafiya yana nan tsaye a matsayin dalilin da ya tilasta ɗaukar mataki akan sauyin yanayi. A ƙarshe, a jiya Asabar shugaban ƙasar Guinea-Bissau Umaru Sissoko Embalo ya ce mummunan tashin hankali da aka yi a makon nan da ya hada da jami'an tsaron kasar wani yunkuri ne na juyin mulki yayin da sojojin kasar suka ba masu yunkurin juyin mulkin umurnin komawa bariki. Rikicin da ya barke tsakanin jami'an tsaro kasa da dakaru na musamman masu tsaron fadar shugaban kasa a daren ranar Alhamis a Bissau babban birnin kasar, lamarin ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 2. Embalo wanda yake Dubai domin halartar taron sauyin yanayi na COP28 ya isa Bissau ne a jiya Asabar, inda ya ce yunkurin juyin mulkin ya hana shi dawowa. Ya ƙara da cewa ina tabbatar muku wannan aikin zai haifar da mummunan sakamako. Tun bayan samun yancin kai daga ƙasar Portugal a shekarar 1974, ƙaramar ƙasar ta yammacin Afirka ta fuskanci jerin juyin mulki da yunkurin juyin mulki.
Gai da da baba ya ku makiri da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma da shirinmu na gaba. Yaro na farko na kai shi gidan reno na kan kulla abin da zai ci da feeding bottle da ruwa da komai nashi. To ina kintata cewa idan ya shanye ko kam ya shanye waɗannan na dawo ya shanye kaf ban dawo ba mun ta fituwa ba mu dawo ba na dawo na zo na ina ta kici-kici kamar nayi kuka dare yayi.
Kallabin shirin a wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin nemo mu fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Namu zai mai da hankali ne a kan sana'ar da muka fi wayo wato aikin jarida, inda banda hira da kallabinmu ta mako wata tsoho ƴar jarida za mu kuma haska fitila kan kalubale da ƴan jarida mata ke fuskanta. A bangaren kula da lafiyar mata kuma za mu dora kan bayanin ƙwararren ma'aikaciyar jinya kan abin da ke kawo mutuwar jarirai a ciki. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako wata tsohuwar ƴar jarida. Bari mu yi shimfiɗa da hira da waɗansu mata ƴan jarida domin jin bayanansu kan ƙalubale da ke tattare da wannan sana'ar.
A yau muna tare da Daharatu Ahmad Aliyu da kuma Rabi Armayau. Barkanku da zuwa ƴan jarida.
Barkanmu ka dai.
Bari mu fara da Daharatu Ahmad Aliyu, wadda ta kasance ita shugaba ne kuma ta rike mukamai a bangaren aikin jarida da kuma shugabancin ƴan jaridu a ƙasar.
Aikin jarida aiki ne wanda yana da kyau kuma yana da daɗi ga kuma farin jini. Na fara aikin jarida tun 1990. Nazo ina cikin wannan aiki ba sashin da bana tabawa sai banda sashin labaru, inda aka ce hada shiri ne gabatarwa wannan nayi shi. To mu muke wato controlling din kusan dukkan na'urorin da ke wurin, inda ke ne a aiki a ranar ko a lokacin, to duk wani na'ura a wurin ke ne zaki kike da hurumin tattaba duk wani na'ura.
Ina na fahimce shi. Kusan za a ce shi dan jarida musamman wanda suke wannan bangaren na shirye-shirye kenan zai zama wani karamin dan injiniya kenan dai.
Haka.
Komai da ruwanka ne dan jarida.
Komai da ruwanka ne. Karfe 3 na tashi da asuba kuma na yi aure na fara haihuwa. Zan tashi in na san ina aikin safe ne zan bude tasha. Ina tashi kafin karfe 3 ma. Zuwa 3 da wani abu na gama shiri. Na yi mai yarinya na wanka lokacin ai fara haihuwa kenan.
Wato su masu yare suna can suna bacci. Sai kuma kina nake ta musu shirye-shiryen yanda za a yi suna bude gidan radio su ji.
Na gama komai da komai zaki ji wajen karfe 3 da wani abu zuwa 4 zaki ji ana tim 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 a kofar gida.
Asuban fari
saboda ni zan bude tasha. Idan ni ne ke aikin safe. Nayi girki na safe da mai gidana zai ci. Na gyara daki na saboda in na da bana son zan yi wani aiki na gaji. To haka muka yi wannan tafiya. Ina bada wannan tarihi saboda ita mace za a dinga ganin a'a ai aikin jarida ma bai dace da ita ba.
Aikin jarida kamar a ce filin maza ne.
Yawwa sai a ce filin maza ne, filin daga ne. Kuma duk ban daina aiki na ba, zan yi aiki daga safe har zuwa dare. A lokacin aiki tukuru ne ake yi. So kin ga lokutan kana aikin gidan mijinka kana aikin gidan office kuma mijinka yana son ka bashi daidai hurumin shi da ya kamata gurin aiki na son a ba su daidai hurumin su da ya kamata
ya iyali
to haka muka yi ta kokari a lokacin ne ta kokari inga cewa ba wanda yake 100% amma nayi bada nawa kokari nayi na gudunmuwa
an cewa yi dan sanda abokin kowa ina ganin kaman a ce wannan taken ma ai dan jarida ya kamata a ce abokin kowa yana bangaren aikin yan sandan yana abota da likitoci yana abota da yan gari hanta masu laifi ma na lokaci dan sai ya bi ta bangaren su ya jiyo labarin me ke faruwa in ana yaki ma na kanga yan jarida a tsakiya ana zuba mai can gefe na harbowa wancan ma na harbowa ma dan jarida yana tsakiya ya sai da ransa sai ya samu ma jama'a bayanin me ke faruwa a gari dan su fahimci me ake ciki haka harkar gwamnati shike shiga tsakanin jama'a da gwamnati da sauransu malama rabi matsayinki da ke yanzu kuke tasowa a aikin jarida da wani irin kalubale kika fuskanta a rayuwar ki na kasancewar ki a jarida
to alhamdulillahi duk da ba wai na da cancan a aikin jarida bane na farko dai kamar yanda ita Hajiya da Harisha ta faɗa aikin jarida wani aiki ne wanda zaka iya kiran shi a matsayin mai farin jini wanda zaka san jama'a za su san ka zaka yi gwagwarmaya da jama'a to kalubalen da yawanci muke fuskanta musamman yan jarida na daya yanda al'umma wasu bazan ce duka ba wasu al'umma yanda suke kallon yar jarida musamman mace
to
suna mata kallon bata da kamun kai
to wani abun kuka yi nuna haka
yawa saboda gwagwarmaya da take musamman da maza kuma yar jarida kowace ce inda hatta san aikin ta zata shiga duk inda aka kira ta ke aikin jarida to kinga wannan yana daya daga cikin abin da yasa al'umma suke kallon mace yar jarida
wato ko ina zata iya kutsawa
zata iya kutsawa dan dai ta samu aikin sannan ta fito ta fada ma al'umma sannan na biyu akwai mazajen da su sukan ce kai ina ba mu iya auren yar jarida
kuna samu wannan kalubalen
akwai kalubalen nan da yawa saboda gani suke a yar jarida kina matsayin matata kenan ma bana kishin ki za a kira ki aiki nan garin zaki bar nan garin ki je to wannan yana daya daga cikin kalubalen da mata yan jarida suke fuskanta
a kalubale kan akwai kalubale ai shi yasa na faro miki abin nan
matashi
yawa saboda ki gane
haka
a lokacin da za a ce a wallahi kai kaga dama ka batta ai in ni ne ba zan batta ba har a zo da asuba a dauke ta ta tafi ta bude tasha kuma ta yi aiki ma wani lokaci har dare bari in gaya miki har kwana ma muna yi ba wai irin daga gida din nan ka shirye ma zaka zo ka kwana to amma in aiki ya kama ka a lokacin fa sai ka kwana dole ka nemi izin ka kira mijinka kila ka gaya mishi ko da yake nima da yake ina kusa da gida ne zan iya rugawa in je in ce dan Allah kaza da kaza da kaza in roka na dai samu mai sauki lokacin ko ba haka ba to amma wani sai ya ga kaman ai kullun sai kin yi fada da mijinki kafin ki je wannan aikin kin gane to in shi Allah ya hada ki da mai fahimta cewa wannan rayuwanki ne abinda kike karanta kenan abinda kike so kenan kuma wannan shi aikin jarida ba fa wani abu bane aiki ne wanda ke taimaka a wayar da kan jama'a akan duk wani matsala da ya shige ma jama'a kai
wato kuma wani makaramin jihadi ne wannan
jihadi ne
kamar
yanda kike maganan yan sanda waye sojoji su bindiga suke dauka mu wannan biran fa da takarda
da bakin ku
shi ne namu da bakin mu
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska titila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa bari mu koma kan kula da lafiyar mata masu juna biyu da ke ci gaba da dauka hankalin kasashen duniya inda rahotanni ke nuni da cewa ana ci gaba da samun mace-macen mata da jarirai a lokutan haihuwa musamman a kasashe masu tasowa kamar Afirka Mai jinya Binta Muhammad ta bayyana matakan da ake dauka a kimiyance domin rage yawan mace-macen jarirai kafin haihuwa.
Sai mu dubi me yake kawo shi da kuna. Idan muka dubi abubuwan da ke kawo su na sai mu zo mu ga ya zani mai rigakafin a kowa wayannan. Idan zazzabi ta yi tsanani ta samu zazzabin malaria ya kai ga ana yasa aka samu haka sai a ce to a dauki rigakafi. tunda nace miki dama shi yasa wurin awo kake ba su kuma sanin muna koya musu muna gargadi su rika zama cikin su rika bacci a cikin gidan sauro raga-raga tun da zama koi bacci a ciki sannan kuma inda suke muhallin su a tsaftace shi dan kar sauro ya waita kuma sannan rashin jini ta ci abincin da zai kara mata jini musa abubuwa sun yi wuya yanzu amma ta amfani da abubuwan da muke da shi a gida miyan gida alayyahu ganyayyaki ta dafa abincinta awara din nan da ake da soya waken soya ta ci shi waken ya samu ko miyan kukan kina zaki dafa ki dibi wake ki zuba mai a ciki ko miki sa nama ba ki sa kifi ko waken nan dake ciki zai taimaka ki samu jini ita kanta miyan kuka tana kawo jini ita ma sannan kuma ki zo awo babban rigakafi kina ci wannan abinci kuma ki zo awo magun da ake baki wurin awo ana baki su ne saboda su ba kara miki su jini a jikinki yanda ke ma tunda ba kika dake amfani da jinin jikinki ba akwai mai abu a cikinki da kuke tare kuke sha tare matakin kuma da za a kiyaye kar bai zai mutu a ciki ko lokacin nakuda na haiko shi bare shine a san muhimmancin a zo awo da wuri a fara awo mace mukan mace ya kamata na samun ciki ta zo asibiti a duba ta an tabbata tana dauke da juna biyu eh ya samu to shikenan ta fara awo
kuma wannan wuri kika ce
ai mu inda so samu ne wata uku mace ta fara awo ta fara au amma bayan ta zo ta bayyana cewa eh tana da ciki saboda akwai magungunan za a bata na karin jinin nan za su taimaka mata tana sha kuma bata shawarwarin abincin da za ta ci don ta samu isasshen jini ta samu lafiya ta zo tana awon nan tana zuwa awo ana bata magungunan nan tana sha idan kuma ta zo awo da wuri kin ga lokacin da za a gwada jininta a gani jininta wani kala ne ya fada negative din nan ne idan an ga ita eh negative tana da alamar negative din nan sai a maza-maza shi ma mijinta sai a ce bari shi ma ana so a san nashi in ma irin nasa ne shi ma na ke tafi ba damuwa ba abin da zai shi kenan
to wajen yi ne
ma in ba damuwa ba samun irin wannan matsalar amma in kuma shi ba na ke fito ya kamata sani tun da wuri saboda idan an zo akwai rigakafin da za a yi don wannan abubuwan da suke faruwa din sannan kuma in ta zo awo da wuri sannan za a duba gani tana da malaria ba tana da cutar malaria a jikinta a yi maganin shi
wato da ana aunawa
ana auna a gaggaya mata kuma ga yadda za ta kula da kanta da maganin da za mu dinga mata a lokacin da faɗa ɗazu an ta zo awo rigakafin shi zazzaɓin cizon sauro din sannan kuma a ƙara gwada jininta yawan jininta a lokacin ya yake ya kai nawa ta yadda in za a ƙara mata wasu abubuwa ne da za ta sha saboda jininta ya ƙaru yadda zai ishe ta da abin da ke cikinta da zarar kuma lokacin haihuwa ya zo an fara nakuda maza a zo asibiti haihuwa asibiti saboda abin da muke so gudu da na ce yawo yana iya fitowa da alamar rai wato kamar da na ce kidin shi na buga ko cire shi na buga a taimaka mishi sai a asibiti a taimaka mishi ya rayu sannan kuma in ta zo tana nakuda tana asibiti idan duk zarar an ga wasu abubuwa kamar zuban jinin in a gida ne kafin zuwa asibiti ai ta ta gayyar wani abu ya faru amma a asibiti za a ɗauki mataki da sauri da a ceci rayuwarsu ita da abin da ke cikin ta insha Allah
na shi akwai nau'ukan matan da suka fi fuskantar shi wannan matsalar
kowane ciki kowane juna biyu idan aka ɗauka ɗana iya mutuwa a cikin kafin a haife shi idan akwai wannan dalilan da na faɗa ko da shekarunta ita uwar ko shekara take shi yasa muka ce duk ciki kowane juna biyu kowane ciki yana da nashi hadarin
wato ko sabon haihuwa
ko sabon haihuwa ko tsohon haihuwa yana da nashi hadarin kuma ba za a iya predicting cewa ai wannan cikin ba zai kare lafiya ba a ba mu iya predicting ba mu iya cewa ba ni sanin ba ni sanin eh ba wanda ya sani sanin gaibu sai Allah abin nan sai dai kawai alamomi ko sanin ai ba ta kuma Allah ya sa a rabu lafiya sai dai amma dai a kiyaye da abubuwan da za su iya kawo mutuwan dan a cikin ciki kafin a haife shi kamar su zazzabin cizon sauro a ɗauki mataki na kare shi ma kafin a same shi da zarar an same shi ma a ɗauki matakin zuwa asibiti da a samu lafiya da kuma rashin jini shi ma kanshi a ɗauki matakin yadda za a samu isasshen jini mace mai juna biyu ta samu isasshen jini a jikinta ta yadda ba zai kawo mutuwar ɗan a cikin cikinta ba.
Madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa shirin Kallabi ya karbi bakuncin wata tsohuwar jarida wadda ta yi wannan aikin lokacin da aikin jarida ke da wahala sosai waka aka ce a baki mai ita ta fi dadi. Ga kallabin mu ta mako.
Sunana Hawwa Muhammad Abdullahi, kuma a yanzu ni ce Deputy Director Information and Public Relations Unit na Aminu Kano Teaching Hospital. Wato duk wanda ya shekara 65 kun zai shekara 60 amin kin san yana da tarihi da yawa, musamman in kika danganta irin gwagwarmayar da mutum yayi yana karami da kuma lokacin da ya shiga makaranta da kuma wannan mataki da aka taka. So zaki ga bayani ne mai yawa, amma a takaice dai shine ni da na Brigade Primary School na gama 1977, daga nan na tafi Secondary School Government Girls Secondary School kwa shi na shekara 6, saboda a lokacin mu form 6 ake yi. To bayan na gama na tafi CAS Kano na shekara 2, na gama 1983, na gama 1983 na tafi Usman Danfodio University, nan ma na je na shekara 3 na gama na degree a political science Hausa. So da na dawo na fara aiki a gidan jaridar Triumph nan ne NYSC, bayan na gama bautar kasa suka dauke ni aiki na cigaba.
A lokacin ba a tura mutane kudu kenan?
Eh, gaskiya a lokacin nan ba a tura mutane kudu, kuma ni da yake ma na sai amfani da marriage certificate din da dabda na gama NYSC ne aure. So saboda haka ma ba a tura ni kudu ba, amma ana tura mutane. So bayan na gama na fara aiki 1989 a Triumph Publishing Company. So ne aiki na tsawon shekara 9 a Triumph a matsayin yan jarida, columnist, translator, waye diddai jack of all trade a gidan jarida, saboda ko menene in kana editorial department ko editorial unit zaki ga duk wanda ya san editorial na gidan jarida ya san cewa multidisciplinary ne, ko kuma
ya kamata ka iya
koyi tax kala-kala ne, proofreading, reporter, proofwriter, proofreader, columnist, translator, komai dai gashi nan. So aka dai muka yi shekara 9, daga baya naga ana neman ma'aikata public relations officer asibitin malam na rubuta.
Wace shekara kina?
That was in 1998. May 1998 na fara aiki, amma May 1998 na ga sanarwa a newspaper. In fact ba ma ni na gani ba, wani colleague ne ya gani, sai yake ce ma Hajiya ga wani vacancy. Ya bani dariya a lokacin, ya ce ko zaki buga ki gani. Sai na ce masa a, ya ce ban sani ba ma ko an riga an dauka. Ya ce ki dai rubuta. So na rubuta, Allah ya cewa da abincina shi ne muke aiki yanzu har zuwa tun daga senior public relation officer muka yi principal public relation officer har dai yanzu zuwa deputy director.
To kafin mu yi batu na nan asibitin AKTH za mu koma baya.
To
yaya aikin jarida a wancan lokaci, tun da kin ce kin yi shekaru 9 ga kin bace kuma matar aure? Yaya aikin ya kasance? Wani irin gwagwarmaya, wani irin kalubale aka ci karo da ki, tun da jarida dole akwai kalubale?
Gaskiya akwai kalubale. Wato kalubalen da zan fara gaya miki shine, zan dauka miki shi a cikin tarihi duka. Na farko ni mace, ina bin kungiyoyin mata. Sai wata kungiya ta zo ta ce za su yi tuwa na local governments, lokacin Kano da Jigawa gabaki ɗaya-ɗaya ne. Sai aka ce to Hajawa bisu. Sai na bisu coverage. Da na tafi na bisu, ba mu tashi dawo sai dabda magaruba, muna dawa lokacin Allah ya ji karai Sani Abacha shugaban kasa. Sai muka tara ana wahalan mai. Dama yadda ake, idan aka je tuwa din nan kowa za a ji a sassauke shi a kofar gidansa. Ni da muka dawo gari ba mai, motar mu ma ba mai. Ta wannan jam'iyya, ta wannan kungiya da muka tafi. Sai aka fara sauke mutane a inda za su je su shiga mota. Lokacin nan ba a daidaita sahu. Sai kabu sai bas. Muka ga gari kamar an share. ba kowa. Haka na zauna sai da na kai wajen karfe 10 na dare. Kafin nan na wannan na samu mota ta dauke ni ta kai ni yan kura da dubata daga yan bata na shiga na towo gidan mijina. Ba waya. Kalubale na farko kenan. Kalubale na biyu kuma da na fuskanta. Akwai yara lokacin da shi ma muka ta fituwa. Yaro na farko na kai shi gidan reno na kan kulla abin da zai ci. Da feeding bottle da ruwa da komai nashi. To ina kinta ta cewa idan ya shanye ko kam ya shanye waɗannan na dawo. Ya shanye kaf ban dawo ba. Mun ta fituwa ba mu dawo ba. Na dawo na zo na ina ta kici-kici. Kamar na yi kuka dare yayi. Yaro na ya cinye duk abin da na kai masa. Ina tarwa jiki ina zuwa na je gidan mere no na ce ina wani. Ta ce gashi can yana kwance yana bacci na ce me kika bashi ta ce tuwo na dama masa. Tuwo na dama mishi da ruwa da suga na bashi ya sha gashi nan yana bacci. Na ce to fa sai kawai na ban san lokacin da hawaye zubo mun ba. Na dauki ɗana kinkime shi muka tafi gida. Kalubale na biyu kenan. Na uku kalubale shi kuma wani ma'aikacin gwamnati ne kwamishina. Shi ma aka tura ni aka ce in bi su. Na bi su wannan kwamishina ne ko wani daga national ne. National Orientation Agency Director. National Director na National Orientation Agency shi ne ya zo Kano. Aka ce na bi shi muka tafi jigawa. Ba na manta ɗeje ne dab da lokacin zaɓe. Ya tafi tuwa nan wajen. Shi ma na bi shi na manta na kawo yara makaranta. Sai da muka je mun je muna tafiya. Sai na duba agogo na ga ai an tashi yara daga makaranta. Sai na dawo na dawo. Aka sauke ni a cikin na fita daga convoy. Aka sauke ni a hanya ana dawowa. Na shiga mota haya. Na ƙara so Kano na zo Ministry of Information na ɗauki mota ta. Na garzaya da gudu makarantar yara ina zuwa. Sai na tarar da su an watso su waje an fitar an principal ta headmistress. Ta gaji da jiran su. Ta ce su fita waje. An rufe gate an suna zauna a bakin kofa. Ina zuwa su ma na tarar da su na fashe da kuka. Sai karfe 4 na dawo. Yaran da suke tashi karfe 1 har karfe 4 an gaji da jiran iyaye kowa ya kwashe ɗansa. Sai ƴaƴana guda biyu. Shi ma nan na fashe da kuka na ɗauke su muka tafi gida. To kalubalen suna da yawa baraka sai dai in gajarta miki.
To ya mu'amala da mai gida shi mai gida ya bada ya fahimci yadda aikin yake.
To madalla sai ku bi mu bashin amsan wannan tambaya a shirinmu na gaba. Abin da lokaci ya bamu damar kawowa kenan a yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin inda zamu dora akan wannan tambaya da aka yi wa kallabinmu ta mako. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Baraka Bashir a jihar Kano da Binta Ibrahim a Kaduna da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin. A madadin su duka ni Alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. A gaida Alheri Grace Abdu. Masauraro, haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a daren yau Lahadi. Sai kuma zuwa gobe da safe a jiwa su abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da cewa shirin ya zo gare ku, musamman ma Baba Yakubu Iri da ya haɗa shirin baki ɗaya sannan ya karanto labarai, nan ma wanda ya sada mu da ku a daidai wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari.